إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidul Imamul Masjidud Da'wati wal Irshad a unguwa ta Cité des Députés inda muke gabatar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kahin mu ci gaba daga inda muka dakata akwai tambaya guda dai wanda tambaya ce wanda guda ce amma ta yi tambaya dubu amfani ga duk wanda ya san muhimmancin ta tambaya ce wanda kowanne mutunan kirki yana da kyau a ce yana yi makansa irin wannan tambayar tambaya ce wanda idan aka fara bayani ta duk mutunan kirki yana tsayawa ya saurara ya ji me ya amsar wannan tambayar tambaya ce wanda da aka tambaye ni ita ni ma sai na ga ya dace a ce ni ma na tambaye kaina ita a wannan lokacin a tambayar ita ce wani dan uwa ne ya tambaya akan cewa wai me yake jawo ragewar imani me yake jawo raunin imani duk wanda ka ji yayi wannan tambayar to ya damu da imanin sa domin imani shine jagoran mutunan kirki a rayuwa gaba daya me yake jawo raunin imani da har kuma me ake cewa imani imani wani abu ne wanda ta hanyar sa ne mutun yake kokarin bautar Allah sannan kuma ta hanyar sa ne mutun yake kokarin kare kansa daga fadawa a cikin sabon Allah madaukakin sarki kamar yanda malumai kuma na ahli sunna sun yi ittifaki akan cewa imani yana ragewa kuma yana karuwa yazidu wa yanqus yana ragewa yana karuwa to anan tambayar sa shine me ke sa imanin mutun ya rage abubuwan da suke jawo ragiyar imani abubuwa ne masu yawa daga cikin mafi muhimmanci su shine abu na farko shine yawan cakuduwa da mutane masu sabon Allah madaukakin sarki ko da a ce kai kin baka sabon Allah madaukakin sarki amma kamar yadda Hausa suke cewa zama da madaukin kanwa shi yake jawo horin kai to wannan kin sai ya sami sai ya sa imanin ka baya tasiri a gare ka yana daga cikin abin da yake jawo raunin imani shine yawan dariya da kuma yawan hira wanda bata da kai bata da digi shi yasa yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tukthiru ad-dhahika fa inna kathrata ad-dhahika tumitu al-qalb kada ka yawaita dariya domin yawan dariya yana kashe zuciya me ma'anar kashe zuciya shine ya rage maka imani yana daga cikin abin da yake jawo raunin imani shine yawan koshi shi yasa yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma mala abnu adama wi'a'un sharrun min batnin dan adam bai taba cika wata salka ba mafi sharri da ta kai ciki dan me yasa manzo Allah yace ciki dan saboda lokacin da ciki ya cika ne a lokacin ne zaka ce ba kai ba abinda kake so in ba mi ba in ba nishadi ba a lokacin ne sha'awa take taso maka a lokacin ne kake so ba abinda kake so in ba a ce ka huta ba shi yasa yana daya daga cikin abinda zamu lura idan muka lura a lokacin azumi sabon Allah yana takaita dan saboda a lokacin ciki yana da mi yana da rauni bai koshi ba shi yasa daya daga cikin masu hikima yake waƙe yake cewa a cikin waƙen nasa yana siffanta yanda sharrin cika ciki yake cewa in shi ta an tablugal kamula yake cewa iqlil ta'amaka kai tahzo bihi sahara in shi ta ya sahibi an tablugal kamula ma'anar sa yake cewa idan kana so ka kai kamala ta imani yake cewa to ka rage yawan cika ciki ba a ce kada mutun ya ciki ba amma mutun ya jima ko da yaushe yana son ya ji cikin sa a ciki to yana daya daga cikin abin da yake jawo imanin mutun ya ji ya rage yana daga cikin abin da yake jawo ragiyar imani shine muke da suna rishin bincikar ayyukan mutum, ma'ana ya kasance mutum yana bincikar ayyukansa a koda yaushe. Shin yau ayyukan da nayi na alkhairi su suka hiya ko kuma na sharri su suka hi kadanta? Dukan wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo mutum ya ji imanin sa ya ragu. Wai wace alama ce take nuna mutum imanin sa ya rage, tsoron Allah sa ya rage? Alamar ita ce ta farko, zaka gani kana raina ayyukan alkhairi wanda suke kanana kanana sai manyan ayyuka. Shi yasa yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kada ka raina aikin alkhairi komi karamtar sa, koda a ce ka hadu da dan uwanka ne ka saka mishi huska. Mun gane ko? To yana ɗaya daga cikin kuma abubuwan da yake nuna maka da cewa imanin ka ya ragu shine ya kasance kana jin rauni wajen ibada. Da kaje kana jin rauni wajen ibada, to tabbas imanin ka yayi ƙasa. To ta wace hanya mutum zai bi ya karfafa imanin sa, ya karfafa tsoron Allah sa? Yana daga cikin hanyoyin da zai taimaka mutum wajen karfafa imanin sa, na farko shine zama da mutanen kirki. Shi yasa so da yana ke tuna muna wannan maganar ta salaf suke cewa ishab man yunhiduka haluhu wa yadulluka ala Allah maqalu. Kai abota da wa'anda idan za su yi maka magana za su nuna maka Allah ne, sannan kuma idan kana tare da su ayyukan su na alkhairi za su sa kai ma ka tashi zuwa aikata wannan aikin alkhairin. Yana ɗaya daga cikin abin da yake taimaka mutum wajen karfafa imanin sa shine muhasabatun nafs, ma'ana mutum ya zan bibiyar meke da suna ayyukan sa na alkhairi da na sharri. Yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka wajen karfafa imanin ka shine ka gabatar da son, ka gabatar da abin da Allah da manzo suke so akan abin da kai kake so, ma'ana ka gabatar da abin da Allah da manzo suka umurce ka akan son zuciyarka. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake siffanta mana imani yake cewa thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Abubuwa guda uku duk wanda ya same su to ya samu ɗanɗanon imani. Daga cikin su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ya kasance Allah madaukakin sarki da manzonsa son su suni shine a gaba akan wani so, ma'ana biyayya izuwa gare su ita ce biyayya wadda ka gabata kake gabatarwa akan mi, akan duk wata biyayya wadda ba wannan ba. Yana daga cikin abin da zai taimaka maka wajen karfafa imanin ka shine lazimtar wuraren karatu, wajen karatun alqur'ani da wajen karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bimin na ɗaya daga cikin abin da zai nuna maka da cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayani akan abin da ya shahi, abin da yake jawo ni imani, bayani ne mai faɗi wanda in Allah ya da nayi alƙawalin wata rana zan gabatar da huduba akan wannan, in ka muna tarihin magabata yanda in suka ji imani su yayi rauni, yanda suke kokarin ganin sun mi sun jaddada imani su. Babban da ya makami shi dai ne ka lazumci addu'a a duk lokacin da ka ji imanin ka ya rage. Yana ɗaya daga cikin addu'ar da mutum zai yi shine ya ce Allahumma jaddidil iman fi qalbi, ya Allah ka sabunta imani a cikin zuciyata. Wannan shine kenan. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu akan jaddada imanin mu wanda shine rabauta ta duniya da lahira. Wannan ita ce kinan tambayar da aka yi. Za mu tashi a yau idan ba a manta ba, har a yanzu muna a cikin kitabul buyu, ma'ana littafi wanda yake bayani akan kasuwanci. A cikin wannan kitab kin ma muna a cikin babul araya, babi mai bayani akan araya da kuma abin da ya kama da haka. A satin da ya wuce mun yi bayanin abin da ake ce ma araya. A yau zamu tashi babi na hudu a cikin wannan hadisi na hudu a cikin wannan babin. A satutukan da suka gabata mun yi bayani akan cewa dukkan kasuwancin da Allah madaukakin sarki ya haramta alhali kuma halal ne, to yana biyowa bayan samuwar ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ne. Muka ce abu na farko, idan kaga Allah ya haramta kasuwanci wanda asalinsa halal ne, to imma ya kasance an samu riba ne a ciki, ko kuma ya kasance an samu yaudara ne a ciki, ko kuma ya kasance a cikinsa akwai rudu, ma'ana ba a da tabbacin abun. A yau za mu ci gaba kenan da wannan hadisin wanda shi ma zai kara mana bayanin kasuwancin da Allah madaukakin sarki ya hana mu ne. Hadisi na farko kuma na hudu a cikin wannan babin, malai yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar yardar allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon allah tsira da aminci allah su kara tabbata a gare sa yace man ibta'a ta'aman duk wanda ya sai wani abinci fala yabi'uhu to kada ya sayar da shi hatta yastawfiyahu hasai an cika masa shi wa fi lafzin a cikin wani lafazi hatta yaqbidahu hasai ya karbi abincin da hannunsa wa an ibni abbas mithluhu kuma an samu daga ibnu abbas kotamkacin wannan hadisin wannan hadisin abdullahi bin umar ne yake cewa manzon allah yake cewa duk wanda ya sayi wani abinci to kada ya saida shi sai ya amshi abincin mun gane ko kenan wannan hadisin me yake nuna muna yana karantar da mu akan cewa ashe idan ka sayi abinci baya halatta ka sayar da shi kai tsaye sai an baka wannan abincin ka rike sa da hannu mun gane ko to nan inda gwagwarmayar take shine wai shin wannan ya shahi abinci shi kadai ne ko kuma a'a hatta abinda ba abinci ba yana shiga a ciki misali kai cinikin salula an saida maka amma salular bata shigo hannunka ba sai kaga wani akan hanya yana neman sallah sai kace a ina da sallah ta saida sai ku yi ciniki kace to ka saida mishi alhali kai bata shigo hannunka ba ko to shine ake nihi harshen wannan ya halatta ko bai halatta ba ko kuma a'a ya takaita da abinci ne kawai misali ka sai buhun shinkafa ba aka maka buhun shinkafar ba a gida sai kai ka saida wannan buhun shinkafar to shi wannan akai tsaye kamar yadda manzo Allah ya nuna anan manzo Allah ya hana wannan kin sai in ka amso abincin to wanda ba abinci ba fa to dangane da abin da ba abinci ba shine malumai suka tattauna mafi yawanci malumai na me yake da suna mazhaba ta Shafi'iyya da Hanafiya da kuma Hanbaliya duk sun tafi akan cewa wannan hadisin ya shahi duk wani abu ne duk abin da ka sayi baya halatta ka saida shi sai da mi sai in ka amso shi ga hannunka sannan ka saida shi mun gane ko sai dai a cikin mazhaba ta Malikiya Imam Malik yana ganin a'a wannan hadisin za a bar shi a inda yake manzo Allah ya ce abinci to kenan sai dai abinci mun gane ko wannan shine kenan to sai dai abun tambaya anan shine wai dan mi ma yasa aka hana ka sayar da abunda bai zo a hannunka ba alhali ka saye shi dan saboda mi dan saboda me yake da suna kare rikici da zai iya faruwa domin take aiwa ka sayi wannan buhun shinkafan ka zo ka sayar da shi wannan har ya baka kudin isa ga a kawo maka buhun shinkafan sai akan hanya buhun shinkafa aka mi aka kwace buhun shinkafan ko kuma buhun shinkafan ya hoshe mai moto bai sani ba yana tahiya ko da ya ka bakin kofa yana baibaya baya sai ga buhu kawai me ma'anar wannan ma'ana shinkafa ta yi mi shinkafa ta zube ana iya tattalo ta kuma kun gani akwai wahala kenan ciniki ya mi ciniki ya sha kashi eh an baka kudin ne misali haka ba da kudin kai kuma kenan sai mi sai rikici ya hadu a tsakanin musulmi mun gane ko kuma ko mun gani akan cewa musulunci dalilin zakkuwar sa shine dan saboda ya sa tsari a tsakanin mu ya kashe duk wata huta da za ta iya huruwa a tsakanin mu mun gane ko shi yasa yana ɗaya daga cikin aqwalikin mai yake da suna Ibn Taymiyyah yake cewa ash-shari'atu ja'at li taqriri al-masalih wa takmilaha wa ta'til al-mafasidi wa taqliliha musulunci yazo ne dan saboda duk wata banna yayi mi ya kakkabe ta mun gane ko sannan kuma duk wani amfani yami ya jawo muna da shi to wannan shine kenan a takeice dai abin da yake alkhairi dukkan abin da ka sayi in dai bai zo a hannunka ba don koyi da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kada ka saida wannan abin sai in ya shigo ami sai in ya shigo a cikin hannunka masa an gane wannan hadisin da kyau ba wannan shine kenan a mazhaba ta Malikiya anan abin da ya shahara shine mi babu laihi idan ka sayi abu koda bai zo ga hannunka ba in dai ba abinci bane akan mi ka sayar da shi amma mun gani akan cewa dai sai dai mafi yawancin malumai sun ce akan cewa mi ko menene ma in dai har ka saye sa bai shigo a hannunka ba baka da tabbaci takan iyawa abun kamin aka maka shi ya salwanta to kada ka sayar da shi domin mi domin rihe wannan fitinar da takan iya ta faru wannan zai nuna muna kyawu da adalci na wannan musuluncin namu zamu zo a hadisi na gaba malaike cewa a hadisi na biyar kenan a cikin wannan babin an jabir radiyallahu anhu an karbo daga jabir yardar allah ta kara tabbata a gare sa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul akan cewa yaji manzon Allah yana cewa amal fathi a shekarar budin makka inna allah wa rasuluhu lallai allah da manzon sa harrama bai'al khamri sun haramta sayar da giya wal maitati da kuma sayar da mushe wal khinziri da kuma sayar da aladai wal asnami da kuma sayar da gumaka faqila ya rasulullah sai aka ce ya ma'aikin Allah ara'aita shuhumal maitati shin ba mu labari dangane da kitsan mushe fa innaha yutla biha safunu domin ana shahe jiragen ruwa da ita wa yudhanu biha aljuludu kuma ana jimi watu da ita wa yastasbihu biha annasu kuma mutane suna kunna wuta da shi fa qala sai manzon Allah yace la a huwa haramun shi haramun ne thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai manzon Allah yace a inda zalika a wannan lokacin qatalallahu alyahuda Allah madaukakin sarki ya tsine ma yahudawa inna allaha lamma harrama shuhumaha lallai domin lokacin da Allah ya haramta kitsanta ma'ana kitsan mushe jamaluhu sai suka narkar da shi thumma ba'uhu sannan suka sayar da shi fa akalu thamanahu sai suka ci kudin sa sai malaiki cewa jamaluhu ma'anar jamaluhu azabuhu ai sai suka narke sa shine jamaluhu wannan hadisin Jabir ne ke cewa yaji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa yana cewa a ranar budin makka an yi budin makka hijira tana da shekara 8 yake cewa yaji manzon Allah yana cewa dukkan kuma hukuncin da yazo bayan budin makka to yana ɗaya daga cikin hukunci wanda ba da wuya a samu wani hukunci da yake shahi shi kenan sai yake cewa yaji manzon Allah yana cewa a ranar budin makka lalle Allah madaukakin sarki ya haramta sayar da giya mun gane ko sannan kuma ya haramta sayar da mushe sannan kuma ya haramta sayar da mi aladai sannan kuma ya haramta sayar da gumaka sai a lokacin da manzon Allah ya zano wa'annan abubuwan guda hudu akan cewa ya haramta a sayar da su sai mutane suka ce ya ma'aikin Allah shin ba mu labari dangane da kitsan mushe ai an ce mushe haramun ne ko to ya ni ya manzon Allah kitsan sa sai suka kai ma manzon Allah amfanin da suke da shi suka ce domin wannan kitsan ana shafa ma jiragen ruwa da shi dan me yasa ake shafa ma jiragen ruwa kitse dan saboda kada su tarde idan muka lura turmi za ku gani lokacin da aka yi sa aka sassake sa ana shafa masa kitse dan me yasa ake shafa masa shi dan saboda wannan tardewar tana taimakawa a wajen rage sa mun gane ko to haka shi ma jirgin ruwa tunda da itace ne ake yin sa sai ana shafa masa wannan kitse kin kenan sai ya sa jirgin yayi sulbi imma turmi ne shi ma sai ya sa yayi sulbi haka to sai suka ce ya manzon Allah yana ɗaya daga cikin amfanin da muke da kitse na mushe shine muna shaha ma jiragen ruwa sannan kun bayan wannan muna kunna wuta da shi idan aka sa su a cikin wuta za ta kama ko kuma a cikin hitullun su wuta tana haska musu su gani abubuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a huwa haramun shi haram ne anan da manzo Allah ya ce shi haram ne ba yana nuhin meke da suna amfani da kitsan ba a sayar da kitsan domin amfani da shi kin manzo Allah ya halatta musu shi mun gane ko sai dai sayar da shi kin shine aka hana to a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu dalilin da yasa yace musu haka nan sai yace ai Allah ya tsine ma yahudawa a wannan wurin yana daukar ma'ana guda biyu kamar shine manzo Allah zai ce Allah ya tsine ma yahudawa ko kuma Allah ya tsine ma yahudawa to kamar ka ce dan me yasa Allah ya tsine musu sai manzo Allah ce daga ciki shine dubara da suke in Allah ya haramta musu abu sai su yi meke da suna sai su zo da shi ta wata huska mun gane ko shine sai manzo Allah ya ce sun kasance da Allah ya haramta musu kitsan mushe sai suka yi mi sai suka narkar da kitsan sai suka sayar da shi kenan za su sayar da shi da Allah ya haramta musu cin shi sai suka narke suka sayar da shi sai ya kasance kudin da suka sayar da shi suna amfani da su maza an gane hikimar ba dubarar da suka yi Allah ya haramta musu cin mushe da kitsan mushe da shi suka ce to yanzu ba za mu ci ba amma za mu sayar da shi kenan idan muka sayar da shi ai da ba mu ci shi ba kudin dai ne muka ci mun gane ko to duka wannan kin me yake da suna sai shiga a karkashin haramcin da Allah ya musu kenan tunda Allah ya hana musu cin shi kenan ya haramta musu mi ya haramta musu sayar da shi mun gani akan cewa yana ɗaya daga cikin ka'idodi akan cewa ma haruma isti'maluhu haruma bai'uhu dukkan abin da yake haramun ne ayi amfani da shi to haramun ne a sayar da shi daga ciki idan muka lura anan sai manzo Allah ya ce giya ko daga ciki kuma mi daga ciki kuma mushe tunda baya haramta ka ci mushe kenan baya haramta ka sayar da shi tunda baya haramta ka ci kitsan mushe kenan baya haramta kai mi ka sayar da shi to shine sai suka yi dubara suka mi suka narke wannan man sai suka sayar da shi suka ci wannan kudin kenan busu ci ba dai amma dai sun yi mi sun ci kudin sa to wannan shine makirci na Yahudawa akwai wurare da yawa da Allah zai haramta musu abu sai su zo da shi ta wata fuska yana ɗaya daga cikin tarihin wannan shine tarihi wanda ya shahara na wasu daga cikin kabilun Yahudawa da Allah madaukakin sarki ya haramta musu meke da suna kamun kihi a ranar Asabar mun gane ko kowanne ranaku ya halatta su yi kamun kihi amma sai Allah yake in musu ranar Asabar yace wannan ranar baya halatta ku yi horauta a wannan ranar ku yi horautar kihi to sai kuma Allah madaukakin sarki ya jarabce su da ranar da ba a kamun kihin sai kihin yayo sama da ka zo a banza ma kana ka kwashe shi mun gane ko kin ranar da ba a harauta shi kihin sai yayi hitowa to sai suka yi dubara ba dai an ci ranar Asabar bace kada su yi horautar to sai suka yi haka me yake da suna wani tarko a kasar ruwa da kuma wasu ramu a gehen ruwa sai su yi me a gehen me yake da suna tabki sai su yi ramu tunda a ɗabi'ance mun san da tabki yana mi yana gudana hakan ga musamman in ya kasance flood ne yana tahowa ko kuma ya koma ko kuma idan aka idan ya kasance wurare ne wanda suke da ruwa masu yawa to sai su yi rami irin ruwan nan da suke tahowa haka su koma to idan suka biyo da kihi dama akwai ramu to sai kihin su hada a cikin ramu kenan sai su bari sai wansa haki ranar Lahadi sai su zo kawai ko da suke zo kuwa wannan ramun da suke sun cika da kihi sai su kwashe kihi kenan busu dai ba a ranar Asabar mun gane ko kuma idan muka lura a wannan shi ma menene shi ma harautacce mun gane ko to dalilin wannan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ba mu labari a cikin suratul Baqara da sauran surorin sai Allah madaukakin sarki ya mayar da su mi ya mayar da su birrai suka zaman to biri wanda suke wannan me yake da suna dubara yana ɗaya daga cikin fa'idodin da wannan hadisi ke karantar da mu shine wata ka'ida da malumai suke cewa alhiyalu fi shar'i batila dubara a cikin addini ko kuma a cikin ibada ba ta halatta mun gane ko me ma'anar dubara a cikin ibada na taba ba mu misali a wannan lokacin muna da salula kana iya kasa revei ka tashi da lokacin sallar asuba amma sai ka kisa revei dan saboda in sahiya ta waye sai ka ce a ai ban tashi ba kiran sallah da aka yi ban jiya ba alhali kuma kana iya kasa salula ta yi mi ta tada ka me kai a wannan gurin kai dubara kenan wannan dubarar da za da kai ba za ta hana ka samu laihin kaje ana kiran sallar asuba ba baka tai a masallaci ba mun gane ko yana ɗaya daga cikin dubarar da wasu suke yi shine lokacin azumi an ce idan mutun yana a cikin balaguro ya halatta a gare shi yayi mi ya aje azumi to musamman a wajen shi a an yi samun wannan makircin shine tunda asuba ko kuma tunda sahe sai mutun ya hau mota sai ya tafi can karshen gari ya kai wani kauye hakan ga sai ya kare azumi in yayi dan shawagin shi dan fikinkin shi sai ya komo idan ya komo shikenan kenan ya aje azumi tunda yayi balaguro kenan yayi mi kenan babu akan sai yayi mi yayi azumi mun gane ko musamman ana cikin lokaci na tsananin zahi to kun ga wannan dubara ce suka yi mun gane ko shi yasa har yanzu yana ɗaya daga cikin ka'idodi na daga abin da ya shahi dubara da mutun zai a cikin addini suke cewa man nawal harama umila bi naqidi qasdihi ma'ana duk wanda yayi niyyar yin haramun to za a mu'amalance sa da kishiyar niyyar da yayi me ma'anar wannan kai balaguro dan saboda ka aje azumi to sai a mu'amalance ka da kishiyar balaguro nan da kai bai doki hukuncin balaguro ba dan haka azumin nan da ka kare kana da lahin kin dokar wannan azumin da kai daga cikin su yana ɗaya daga cikin misali mutun ne yazo a gadon mutuwa da yazo a gabar mutuwa sai yana da wata mata wadda ta cuta masa ta kuntata masa sai ya kalle ta yace wanke na yi miki saki uku mun gane ko sai ya sake ta dan me yasa ya sake ta aniyar sa dan saboda kada ta yi mi kada ta ci garin sa ma'ana ya haramta mata hatta garin shi kada ta ci to a wannan wurin me yake da suna idan ya mutu wannan matar ko da a ce ko ta kare idda ne za ta mi za a bata gado kenan za a yi mi za a mu'amalance sa da kishiyar niyyar sa tunda menene yayi dubara ce yayi mun gane ko wannan shine kenan kenan yana ɗaya daga cikin kenan ɗabi'a ta Yahudawa idan Allah ya hukunta musu abu sai su yi dubara dan kauce ma wannan abun kenan a duk lokacin da shi ma musulmi yayi wannan kin kenan ya siffanta da ɗaya daga cikin siffa ta Yahudawa ta me ta idan Allah ya hukunta musu abu sai su yi mi sai su yi kokarin yin dubara wadda za ta mi za ta sa su su hanu daga wannan abu a takaice dai wannan hadisin yana nuna min da cewa dukkan abun da yake haramun ne a ci sa ko ai amfani da shi to haramun ne a yi mi a sayar da shi idan muka dauki misali anan manzo Allah ya faɗa wa guda hudu ne na harko giya ya halatta a shata bai halatta ba na biyu shine mushi ya halatta a ci bai halatta ba na uku shine aladai ya halatta a ci sa bai halatta ba na hudu shine mi gumaka ya halatta ai amfani da gumaka bai halatta ba koda ba bauta musu kake ba kenan kun ga dalilin wannan ne malamai suke cewa ma haruma isti'maluhu mutlaqan haruma bai'uhu duk abin da yake haramun ne amfani da shi ko cin sa to haramun ne a sayar da shi kun ga idan ka rike wannan ka'idar kenan babu wani kasuwanci da zai baka wahala idan muka dauki misali sayar da me yake da suna taba ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba dalilin mi dan saboda shan ta menene dan saboda shan ta haramun ne ya halatta sayar da prodi wanda mata suke shahawa su koma jajaye kaman turawa bai halatta ba dalilin mi dan saboda baya halatta mi ayi amfani da shi mun gane ko wannan kine yana daya daga cikin abin da zai taimaka mana sanin dukkan abin da Allah ya haramta muna wannan shine kenan sai mu zo a babi na gaba malai yake cewa babu salami babi mai bayani akan abin da ya shahi mai yake da suna bashi mun gane ko shine assalam nan bashi ne amma wani nau'in bashi ne idan mu shiga idan muka shiga a cikin hadisin zamu ga me ma'anar wannan nau'i na bashi mun gane ko wannan shine kenan malai yake cewa al hadisul awwal kenan hadisi na harko a cikin wannan babin an abdullahi bin abbas an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yardar allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa qala yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al madina manzon allah ya zo a madina wa hum yuslifuna fi thimar sai ya same su suna bada bashi na ƴaƴan itace as-sanata bada bashi na shekara guda was-sanatayn da shekara guda biyu was-thalatha da kuma shekara guda uku fa qala sai manzon allah yace man aslafa fi shay'in duk wanda zai bada bashi a cikin wani abu falyuslifu fi kailin ma'lumin to ya bada bashin sa a cikin me yake da suna ma'auni sananne wa waznin ma'lumin da kuma nauyi sananne ila ajalin ma'lum zuwa ga lokaci sananne mun gane ko wannan hadisin abdullahi bin abbas yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yazo a madina ya isko mutanen madina suna wani nau'i na bashi ya ne bashin yake shine mutum misali zai zo ya neme ka da ka bashi bashi na tiya goma na dabino ko kuma ya neme ka bashin dabino idan ka bashi wannan dabinon zai mayar maka da dabino ne irin sa mun gane ko nan da shekara guda ko shekara biyu ko kuma shekara uku wannan shine bashin kuma irin wannan bashin hatta a yanzu ana yin sa musamman abin da ya shahi kauyuka zaka gani an yi shekara wasu mutane ci maka ta yi yanda ya kamata wasu kuma ci maka ba ta yi ba to idan aka shiga a cikin wannan yanayin shine sai mai gida ya zo me yake da suna ramcan dame ji ina so ka ramta mini dame goma sai in Allah ya kai mu shekara mai zuwa inda muna ta yi kyau in ramka maka wannan dame guda goma kin mun gane ko wannan shine kenan yanda suke yi to akwai kuma huska ta biyu shine ka bada me yake da suna ka zo ka amshi ramce na kuɗi da niyyar za ka mayar masa da abinci ne misali a lokacin albasa tunda mu can misali noman albasa ake yi shine sai mutum yana a cikin noman albasa kuɗi sun kare masa sai ya zo ramce a wajenka ina son ka bani ramcen kaza in albasa ta kai zan biya ka da albasa mun gane ko to wannan shine kenan, wannan shine fuska ta biyu. To su wancan wanda suke shine mi karamci abinci daga baya ya mayar maka da wannan abincin. To shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya halatta musu wannan kasuwancin, wanda a asali kuma irin wannan kasuwancin baya halatta. Mun gane ko? Domin ya zo a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tabi' ma laysa indaka, kada ka sayar da abun da baya a wurinka, abun da baka da tabbacin shi ka sayar da shi, domin ya shiga a cikin nau'i na kasuwanci na mi na aljahala, domin baka da tabbacin abun nan da zaka sayar zaka same sa ko ba zaka same sa ba. To amma anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu wannan kin dan saboda bukata. Mun gane ko? Kenan sai manzo Allah ya sa musu kaidi. Idan zaka bada bashi shine sai manzo Allah ya ce musu fal yusulifu fi kailin ma'lum wa ajalin ma'lum, ma'ana a auna ma'auni sananne, tiya goma na ramta maka, to tiya goma zaka mayaro mini, to kuma za a sa lokaci nan da shekara nawa, nan da shekara guda ko wata kaza ko kuma shekara kaza. Mun gane ko? Kenan sai manzo Allah ya sa musu kaidi, idan zaka doki bashi na abinci a auna nauyi nawa shi zaka maido, sannan kuma ga lokacin da zaka mayar da shi. Dan me yasa manzo Allah ya sa musu wannan dokar? Dan saboda mi? Dan saboda koda takan kai ta kawo, takan iyawa wanda ya bada bashin ya mutu, iya su ce baban mu haya ce ya bawa na bashi, to kuma bai gaya muna ba nawa ne ya bada wannan bashin, su ma wa'ancan ma'aifin su ya mutu, to mu ma'aifin mu bai gaya muna ba nawa ne ya baku, to ku amshi tiya biyu, alhali shi kuma tiya 20 ya amsa. Kun gani akwai rikici. In mata na kusa ce ina nan lokacin da ya bada wannan bashin, ina ji kusan tiya guda 40 ma ne, ba tiya guda biyu, ita kuma sai ta kara. To kenan nan saboda wannan gaddama sai manzo Allah ya ce mi a rubuta lokaci kaza kuma abu kaza ne ya amsa. Mun gane ko? Duk wannan yana nuna mana tsari na musulunci. Tunda muna akan babe na bashi, yana da kyau mu san da cewa yana ɗaya daga cikin ka'idodi na bashi. Malamai suke cewa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban, dukkan bashin da ya jawo wani amfani to riba ne. Ban san ko an gane ma'anar amfani ba. Karamta ma mutum jika 20 sai mi yo lokacin da yazo baka jika 20 sai ya kara maka jika 5 ya baka jika 25, amma da sharadin ya kasance mi kai ka samu sa sharadi akan cewa sai ya kara wani abu, to ko da baka kayyade ba duka riba ta shiga a ciki. Ko kuma zai ce in zaka maido min wannan jika 20 kin sai ka yi mi sai ka gamo mini da wani abu kaza, to idan ya samu ka wannan sharadin to akwai riba a ciki. Amma kamar yadda muka gani a wancan satin, idan mutunan da ka ba bashi ya zo maido maka bashin a cikin ganin damarsa ne ya kara maka wani abu, baka sa masa sharadi ba kuma baka nuna masa da cewa kana so ya kara maka wani abu ba, to babu riba a ciki. Mun gane ko? Ko kuma riba ce amma dai an yahi irin wannan ribar. Wannan shine kenan kadan daga cikin abin da ya shahi ka'idodi na bashi. A takaice dai wannan hadisi yana nuna cewa yana da kyau idan zaka dauki bashi ka rubuta, sannan kuma a kayyade lokacin da za a mayar da wannan bashin. Mun gane ko? Kuma sannan kai kokarin duk yanda za a yi wanda zaka ba bashin kada ya nuna, kada ya gane da cewa kana son yayi maka wani abu idan ka bashi wannan bashin. Wannan shine kenan. Za mu zo a babi na gaba. Malai yake cewa babu shuruti fil bai'i, babi mai bayani akan sharuda a cikin kasuwanci. Ma'ana wannan babin zai karantar da mu ne sharuɗan da ake sawa a cikin kasuwanci, har sun halatta ko ba su halatta ba, ko kuma wane sharaɗi ne ya halatta wane sharaɗi ne bai halatta ba. Mun gane ko? Misali kai ne ka zo za ka saye salula a wajen mutum, sai ya ce maka to zan sayar maka wannan salular da sharaɗin ba za ka yi apel da ita ba. Mun gane ko? To me ya amfanin salular? Sharaɗi ne ko? To za mu gani irin wannan sharaɗin ya halatta ko bai halatta ba. Mun gane ko? Jayyid. Aha, hadisi na harko a cikin wannan babin, malai yake cewa ana Aisha ta radiyallahu anha qalat, an karbo daga Aisha yadar Allah ta kara tabbata a gare ta ce ja'atni barira, barira ta zo mini, fa qalat sai ta ce katabtu ahli, nayi mukataba da uwayen gidana ala tis'i awaqin, akan uqiya guda tara fi kulli amin, a kowace shekara uqiyatun, zan bada uqiya guda, fa a'inini, da haka ki taimaka mini. Fa qultu, sai nace in ahabba ahluki idan uwayen gidanki sun so an a'uddaha lahum in kilga wannan kudin in basu wa wala ukili sai dai waliyancinki akai na yake fa fa'alat fa'altu kina in sun yadda zan aikata fa zahabat bariratu ila ahliha sai barira ta je zuwa ga uwayen gidanta fa qalat lahum sai ta gaya musu fa abaw alaiha sai suka kiya suka ki wannan sharadin fa ja'at min indihim sai ta zo daga wajen su wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jalisun alhali manzon Allah yana zamne fa qalat sai ta ce inni aradtu dhalika alaihim ni nagitta musu wannan na gaya musu wannan kin fa abaw sai suka ki illa an yakuna lahumul wala sai dai wai waliyanci ya kasance nasu ne fa akhbarat aishatu annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai aisha ta ba manzon Allah labari fa qala sai yace khudhiha ki karbe ta washtariti lahumul wala sannan ki sa musu sharadi na waliyanci fa innamal wala'u liman a'taka domin shi waliyanci na wanda ya enter ne fa fa'alat aisha sai aisha ta aikata ma'anar wannan hadisin dai ce daga cikin bayu na daga cikin mumunai ko kun mu ce sahabbai mata a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce ma barira barira baiwa ce sai mutanen gidanta ma'ana shugabanninta wanda suke shugabanninta suka yi mata mukataba me ake ce ma mukataba shine kana da bawa sai ka ce masa kaje ka kawo kudi kaza idan ka kawo su na enter da kai to sai a sa sharadin duk shekara zan kawo kaza duk shekara zan kawo kaza da ta kawo kudin shikenan ta zaman to diya ta huta daga bauta shine ake ce ma mi mukataba to da iyalinta mutanen gidanta suka sa mata mukataba kinnan sai suka sa mata ukiya guda tara kuma ukiya guda tara kudi ne masu yawa hatta a wannan zamanin sai ta zo ta gaya ma Aisha da nima Aisha ta taimake ta to shine sai Aisha ta ce in mutanen gidan naki sun yarda akan in zuba musu wannan kudin da suka neme ki amma sharadi ya kasance waliyancin su akai na yake waliyancin ki akai na yake me ake ce ma waliyanci shine ka enter da baiwa ko kuma bawa ine zaman to ka enter da shi sai ya mutu baya da magada to kai zaka yi gadan sa mun gane ko kuma mafi yawanci ana samun bayu akan haka mutun idan ya enter daga bawa sai ya rasa suwaye dangin sa tunda baya da dangi sai ya kasance wannan mutunin da ya enter da shi shine hi kusa a gare sa sai kasance idan ya mutu to wannan mutunin shi zai gadan sa mun gane ko to shine tace to da sharadin waliyancin ki akai na yake idan kika mutu baki da magada ni zan yi gadan ki sai ta je ta gaya musu ga sharadin da Aisha ta sa a wannan lokacin sai suka ce busu yarda ba da wannan ko da Aisha ta sa yake ta antar da ke waliyancin da ya kasance namu ne to lokacin da ta zo ta gaya ma Aisha haka manzon Allah yana nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Aisha ki je ki ba su wannan kudin kuma waliyancin naki ne ma'ana zai kasance wa naki ne sharadin da suka sa ba za a yi aiki da shi ba sai manzo Allah ya ce domin mi innamal wala'u liman a'taka domin sharadin me yake da suna domin waliyanci na wanda ya enter ne mun gane ko wannan hadisin babban abin da yake karantar da mu shine wannan sharadin da suka sa suka ce idan su idan Aisha ta enter da ita har yanzu zai kasance wa dai waliyancin nasu ne to sai manzon Allah ya mi yaki wannan sharadin manzon Allah ya ce mi sharadin bai yi ba kina shin da mun da cewa ashe ba kowanne sharadi bane idan aka sa a cikin kasuwanci zai mi zai karbu ya kasance sharadi ne wanda za a aike da shi mun gane ko shi yasa ya zo a hadisi daga hadisin da shine zai walwale muna al'amari na sharadanci mutun ya sha sharadi a cikin abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuslimuna ala shurutihim musulmai suna akan sharuddukan su idan kuka yi sharadi da kai da wani to wannan sharadin dole ne kowa ya nazumce sa idan wannan sharadin ya kiya to shikenan wannan abin ya lalace sai manzo Allah ya ce illa shartan ahalla haraman aw harrama halala sai dai sharadin da ya halatta haram ko kuma ya haramta halal mun gane ko to a wannan wurin menene ya faru me aka haramta anan halal ko tunda Aisha ita yadda ce a ce waliyancin yana akan ta sai kuma suka ce a su dai zai kasance wa akan su to shine sai manzon Allah ya ce kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil ba mu yi da karanta hadisin ba kenan ko akwai sauran shi kenan to lokacin da manzon Allah ya ce mata haka nan ta karbi wannan baiwar da kuma sharadin na waliyanci sai sun maqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tashi fin nasi a cikin mutane fa hamidallaha sai ya gode ma Allah wa asna alaihi kuma yabo akan sa thumma qala sayti amma ba'du bayan haka fama balu rijalin mi yasanya wasu mutane yashtarituna shurutan laysat fi kitabillahi suna sha sharadi wanda baya a cikin littafin Allah ma kana min shartin laysa fi kitabillahi duk sharadin da babu shi a cikin littafin Allah fa huwa batilun to shi batacce ne wa in kana mi'ata shartin kuda a ce ku sharadi guda 100 ne qada'ullahi ahqqu hukuncin Allah shine mafi cancanta wa shartullahi awthaq sannan kuma sharadin Allah shine mafi karfi wa innamal wala'u liman a'taqa waliyanci na wanda ya entar ne mun gane ko to lokacin da manzon Allah ya wannan maganar aka kulla kasuwancin Aisha ta sayyita wannan barirakin ta zamanto ta huta daga zaman baiwa yana ɗaya daga cikin abun mamaki na wannan barirakin lokacin da aka entar da ita ta zamanto entarta tana da aure tana da wani miji to a lokacin sai ta zo ta ce ma wannan mijin to tunda yanzu ita ta zama ba baiwa ba ba za ta zama da shi ba shi bawa ta ce ya rabu da ita shikenan shi ya kama gaban sa ta kama gabanta a wannan lokacin sai mijin shi kuma ya kasance mutum ne wanda yake son ta sosai yana tsananin son ta hatta ma ya zo a cikin tarihi mutum ne mai gemi haka yana da gemi da yawa hatta akan hanya yana biye da ita yana mai yake da suna yana bata hakuri akan tayi hakuri ta zamna da shi domin shi yana son ta hatta yana ɗaya daga cikin tarihin sai da kai yana zubar da hawaye har sai da kai hawayen suna jike gemin shi tsananin son da yake mata mun gane ko wannan kenan wannan shi zama mana ashe so gaskiya ne ko wannan shine kenan wannan mutunan Allah ya sharabce sa da son barira duk inda tayi yana bai da ita yana kuka akan tayi hakuri ta zamna da shi sai kawo ƙara a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo ƙara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo barira ya mata magana sai barira ta ce ya manzon Allah shin umurni ne kake bani ko kuma shawara ce kake bani sai manzon Allah ya ce mata a'a ni shawara dai ce nake baki sai ta ce to la hajata li fihi ta ce ya manzon Allah ni ho bana son ganin sa bana da bukatar sa haka kuma akai komi akai alfasu ma'ana aka raba auren mun gane ko wannan shine kenan lokacin da barira ta entu ga abin da ta aikata kun bata da lahi akan wannan mun gane ko domin yana ɗaya daga cikin sharuɗa na aure alkafa'a a samu daidaito mun gane ko idan babu alkafa'a kin nan wanda ya rasa wannan kin ko kuma wanda yake ganin an samu naƙasu a wannan yana da izini ya nemi a raba auren to wannan shine kenan babban abin da wannan hadisi ke karantar da mu duk sharaɗin da an kasa a cikin kasuwanci ya kasance sharaɗi ne wanda ya haramta halal ko kuma ya halatta haram to sharaɗi ne wanda ba za a yi aiki da shi ba mun gane ko wannan shine kenan kuma wannan ya shahi kasuwanci da kuma wajen daura wanda kuma wajen aure misali na wajen aure shine ka zo zaka aure mata sai ta samu ka sharaɗin to idan ka aure ni fa ba za ka yi mini kishiya ba sai ta yarda akan cewa ka yarda akan wannan sai aka zo aka yi aure kwana biyu tai aihuwa dai biyu kaga ta koyin jami yanzu kuma sai kake so ka kara mata aure to yanzu kuma ka mata alƙawarin ba za ka yi ni ba za ka mata kishiya ba kun manzon Allah ya ce annasu ala shuruti mutane suna akan sharuɗin su kowa ya lijimci sharaɗin sa to me hukuncin wannan mun gane ko to a wannan sai mu lura wannan sharaɗin da tasa halal ya haramta ko kuma halam ya haratta ko kuma haram ya halatta me yayi a wannan gurin me aka rasa ya haramta halal tunda halal ne namiji ya kara aure mun gane ko to dalilin wannan malamai suka ce wannan sharaɗin dan ka saba shi a wajen alƙawarin da kan mamaci bakar lahin komi amma kuma ita kuma tana da izinin ta nemi a raba auren mun gane ko wannan shine tana da izinin ta nemi a raba auren wannan shine kenan tunda asali a meke da suna duk sharaɗin da aka yi yana nan sai dai idan ya kasance ya haramta halal ne ko an samu kishiya wancan wanda aka yi sharadin da shi yana iya saba shi, amma shi kuma wanda aka saba makin yana da izinin yami ya nemi a raba wannan kin. Wannan shi ne kenan. Za mu zo a hadisai na gaba, za su ƙara bayyana mana sharuɗa a cikin kasuwanci. Aha, me hadisi na gaba? Yawa, an Jabir ko? Malai yake cewa an Jabir bin Abdullahi, an karɓo wannan hadisin daga Jabir ɗan Abdullahi radiyallahu anhuma, yardar Allah ta ƙara tabbata a gare su, shi ne mahaifinsa. Annahu kana yasiru ala jamalin, ya kasance yana tahiya akan wani doki. Fa'aya, sai dokin ya gaji, shi ne fa'aya, ya kasa. Fa'arada an yi sayyibahu, sai ya so ya sabka ya sake sa. Mun gane ko? Qala, ya ce falahiqani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya haɗu da ni. Fada'ali, sai ya yi mini addu'a. Wa darabahu, sai ya bigi wannan jakin. Fasara sairan, sai wata irin tahiya. Lam yasir mithlahu qattu, bai taba irin wannan tahiyar ba. Faqala, sai manzon Allah ya ce masa, bi'inihi bi uqiyatin, ka sayar mini shi da uqiya guda. Qultu, sai na ce la, a'a ya manzon Allah, ba zan sayar da shi ba. Thumma qala, sannan sai ya ce bi'inihi, ka sayar mini da shi dai. Fa bi'tuhu bi uqiyatin, sai na sayar wa manzon Allah shi da uqiya guda. Wastathnaytu humlanahu ila ahli, sai na sa sharadin sai ya kai ni a gidana, ma'ana sai mun je a Madina. Falamma balagtu, a lokacin da na kai a gida, ataituhu bil jamali, sai na zo masa da wannan raƙumin. Fanaqadani thamanahu, sai ya bani kuɗin wannan dokin. Thumma raja'tu, sannan kuɗin wannan raƙumin. Thumma raja'tu, sannan sai na koma. Fa arsala fi athari, sai ya tura bayan na tahi. Faƙala, sai ya ce, ma'ana ya tura aka kirawo ni. Faƙala, sai ya ce, a tarani ma kastuka li a khudha jamalak, shin kana ganin nasa ka sayar min da shi ne don saboda in karɓe sa, shi ne ma kastuka, ma'ana nasa ka sayar min da shi ne li a khudha jamalak, domin in karɓe sa, in karɓi wannan raƙumin naka. Sai manzo Allah ya ce masa, khudh jamalaka wa darahimaka, ɗauki raƙuminka da kuma ‘yancin garau-garaukinka, ma’ana da kuɗinka. Fahuwa laka, naka ne wannan raƙumin. Wannan hadisin Jabir ne ke cewa sun kasance suna a cikin tahiya ne, suna a cikin tahiya za a tai a wajen wani yaƙi ne. Yana akan raƙuminsa, sai raƙumin nan ya gaji, raƙumin ya galabaita, raƙumin ya kasa tahiya, ko kuma yana tahiya dai sannu-sannu. To sai Jabir yake tausan wannan raƙumin, sai ya sabka daga wannan raƙumin, da zai sake sa akan ya ja raƙumi. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi, sai manzon Allah ya yi addu'a ya bigi raƙumin. Manzon Allah yana bugun raƙumin, ya ce sai wannan raƙumin ya yi tahiya, ya shiga a cikin karsashi, ya yi tahiya wadda bai taɓa yin irin wannan tahiyar ba, ma'ana gajiyar ta raƙumin ta mai ta kau. Sai ana cikin tahiya, sai manzon Allah ya ce ma Jabir, me yake da suna, ina so ka saida mini wannan raƙumin. Sai ya ce ma manzon Allah, a'a ya manzon Allah, ban tashi sai da wannan raƙumin ba. Mun gane ko? Sai manzon Allah da ya ce masa, ka dai saida mini shi, ma'ana manzon Allah ya lallabe sa akan ya saida masa. Sai ya ce, to na yadda, na saida maka shi da uqiya guda kamar yadda ka nema. Sai ya ce, amma da sharaɗin ba zan baka raƙumin ba sai in mun zo a gida, sannan in baka raƙumin. Sai ya sa wannan sharaɗin, sai manzon Allah ya dada wannan sharaɗin. Bayan an je yaƙi, an dawo, an zo a gida, sai ya zo ya kawo ma manzon Allah raƙumin. Sai manzon Allah ya bashi kuɗin. Lokacin da ya bashi kuɗin, ya juya zai tahi, sai manzon Allah ya kira sa, ya ce masa, wai kana ganin na sa ka saida mini wannan raƙumin ne don saboda ina da buƙatar raƙumin? Sai manzon Allah ya ce masa, ɗauki raƙumin da kuɗin gaba ɗaya naka ne. Ku yi kabara ba, ku ba a gane kissar ba. An saye kuma sannan an mayar masa abin da aka saye da kuɗin da aka saye duka gaba ɗaya. Wannan ita ce kyauta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun gane ko? To, mi wannan hadisi yake karantar da mu? Wannan hadisin yana kumshe da karatu mai yawa. Daga cikin karatutukan da wannan hadisi yake nuna muna, shine yana nuna muna kaskantar da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin yana ɗaya daga cikin ɗabi'ar da manzon Allah yake idan za a je a wajen yaƙi, shi yake tsayawa baya dan saboda duk wata matsalar da take faruwa yayi kokarin ganin an yi mi an walwale ta shi yasa yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-da'ifu amirur rakbi ad-da'ifu amirur rakbi mai rauni shine shugaban tahiya me ma'anar mai rauni shine ma'ana ana cikin tahiya ya gaji sai ya ce jama'a da a tsaya to sai a ce to jama'a a tsaya tun daga mai rauni yayi magana sai a tsaya mun gane ko to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yake tsayawa duk abin da ya samu na wata matsala sai manzo Allah ya kokari ya walwale man nan matsalar kishiyar yanda ake a yanzu idan duk inda za a tahiya shugaba shine yana shine a gaba duk wanda matsala ta same su can su suka sani wannan shine kenan yana ɗaya daga cikin kuma abin da jina muna me yake da suna tawadu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji wa har zai ce sai da mini abu yace ban saidawa amma kun manzo Allah bai nuna wai ya damu ba in wanne zai ce ni a matsayina na manzo Allah in ce ka saida mini abu ka kiya kun ga amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna mishi komai ba mun gane ko kuma yayin wannan abin da Jabir yayi malumin shi ke cewa wai ba raina nuna rashin kumiya bane da kuma abin da Barira ta yi shi ma duka ba yana nuna rashin kumiya bane a'a manzo Allah ma yana ƙara tabbatar da su ne akan cewa la darara wala dirara kada ka cutar kada a cutar da kai duk abin da a cikin sa akwai cutarwa a gare ka kowane ne ya nemi da kai sa kana da hurumin kai mi ka ki wannan abin mun gane ko kuma anan manzo Allah ya nema ne ba umunni ya masa ba kin da a ce umunni ne ya masa shi kansa ba zai mi ba zai kiya ba shi yasa kun ga Barira ita ma anan tace manzo Allah umunni na kake go shawara kake bani kun gani ko sai tace kenan nuhin ta da a ce umunni ne da miki za ta mika wuya amma da yake shawara ce sai ta kiya kenan wannan hadisi na muna tawadu'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah babu wanda zai kaskantar da kansa domin Allah madaukakin sarki face Allah madaukakin sarki ya daukaka sa haka siffar shugabanni take Umar radiyallahu anhu yana a matsayin khalifa amma zai zo a karkashin inuwa a cikin kasa ya kwanta hankalin sa kwance a cikin kasa mun gane ko shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa inna tawadu'a min khithalil muttaqi wa bihi at-taqiyyu ila al-ma'ali yartaqi yake cewa shi kaskantar da kai tawadu'u yana ɗaya daga cikin siffa ta mutanen kirki yace kuma da wannan kaskantar da kai ne mi masu kirki suke mi suke daguwa wannan shine kenan sannan kuma wannan hadisin har yanzu yana nuna muna da cewa ya halatta kai sharadi a cikin kasuwancin mun gane ko domin anan ne ya sa sharadin cewa bazan baka wannan dokin ba sai mi sai in mun zo a gida kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yami ya yadda da wannan sharadin da akai to malumai suke cewa dukkan sharadin da mutun zai yi a cikin kasuwanci sai ya kasance sai idan ya kasance sharadin me yake da suna sharadin baya jawo cutuwar wanda aka saida makin kawar misali na horko da na bada kace mutun ne zai sayar maka da salula amma ya ce da sharadin ba za ka yi apel da ita ba mun gane ko to wanga sharadin ya halatta ko bai halatta ba domin a cikin sa akwai cutarwa gaba ga wanda aka sama sharadin kuma ya haramta halal mun gane ko tunda halal ne kai mi kai kira da wannan har yanzu wannan hadisi na muna mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bigi wannan me yake da suna rakumin kun ga a lokaci guda yami yayi tahiyya wannan shine kenan lokaci yayi ko jayyid a hadisi guda ko jayyid malaka cewa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah yardar Allah ta kara tabbata a gare sa kale yake cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi hani an yabi a hadirin libadin akan dan kauye ko kuma dan gari ya sayar ma dan kauye da kayan sa ma'ana ya kasance masa dillali dan kauye ya zo da kayan saidawa sai kai kuma dan gari dan birni ka amsa ka sayar masa a'a ka bar shi ya saida da kansa domin shi zai ma mutane sauki wala tanajashu sannan kuma kada ku yi munajasha mun gani akan cewa munajasha shine mi shine dan kasuwa ya hada baki da wani akan cewa a duk lokacin da aka zo sayan kaya in wanda zai sai yayi taurin kai sai ya zo ya bada kudi da yawa ya dauki wannan mi ya dauki wannan kayan ya tai dan saboda shi wanda ke sanya ce to ka gani wane ya sai jaka 20 kai kuma kace a sai da ma 15 ba da dai jaka 19 ya bada ya tai mun gane ko shi yasa yana ɗaya daga cikin kaida malumai suke cewa annajishu akilu riban duk wanda yake irin wannan kasuwanci to riba yake ci mun gane ko sai manzo Allah yace wala yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi kuma kada mutun yayi kasuwanci akan kasuwancin dan uwansa me ma'anar wannan kuna a tsakiyar kasuwanci kai da mutun zai saida maka abu buku kare kasuwanci ba sai wani yazo yace mi sai wani yazo yace na sai kaza kawai abun ga mun gane ko amma wannan ya sha banban da irin kasuwancin da aka saba na a tara abu kaza ciwa ke sai wanga yace na sai jikka kaza na sai jikka kaza na sai shi wannan baya a ciki irin kasuwancin da ake nufi shine wanda me yake da suna har an saida masa ko kuma ana kusa ga a saida masa sai kace ani na bada kaza to manzo Allah ya hana wannan shine wala yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi kada mutun yayi ciniki akan cinikin dan uwansa wala yakhutubu ala khitbati akhihi kuma kada ya nemi aure akan neman auren dan uwansa wannan idan muka zo babe na abin da ya shafi aure zamu yi bayani mai fadi akan sa kenan kuma kada ya nemi aure akan neman auren dan uwansa wala tasalu almar'atu talaqa ukhtiha kuma kada mace ta nemi a saki yar uwarta li tukfi ama fi ina'iha domin ta juyi abin da ke a cikin ƙwaryarta ma'ana kada kishiya ta nemi a saki kishiyarta domin ta kihi abin da ke a cikin ƙwaryarta ma'ana ta haramta mata wannan arzikin da take samu da ita da mijinta ma'ana wannan hadisin yana karantar da mu akan haramcin wa'annan kasuwancin wanda a cikin wannan kasuwancin akwai me yake da suna laihi mai girma a ciki domin yana jawo hayaniya da kuma tashin hankali a tsakanin mutane musamman abin da ya shafi bangaren aure malam ya zo tambaya sai ya ga almajirin sai isko almajirin sa bakin kofa kun ga akwai rigima to sai dai ba kowane lokaci bane dan mutun ya nemi aure ka shiga kai laihi nace zan bar mu da shi in mun shiga a bangaren aure sai mu gani wani lokaci ne ko da mutun ya tambaya kai ma ya halatta ka shiga ka tambaya inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah